mita 88.5 da la FM Rai Zamani a Bakar Sabo, kuma a Bakar Sabo ake tare da shi yanzu haka, kuma daidai wannan lokaci muna tare da shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makaranta ta jihar Kano, Alhaji Sani Salisu Dan Hassan, kuma za a ji mu da tattaunawa da shi akan yadda za a koma makarantu idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Chairman, mune ma barka da wannan lokaci a karo na biyu kenan a wannan tasha ta da lafiya. Gashi za a koma makaranta kamar da gwamnati ta yi umarni 11 ga wannan watan. Wannan tanada da kungiyar ku ta yi musamman ganin cewa an ji hankalin iyaye dangane da su bi doka da oda kamar da gwamnati ta bukata yayin koma wannan makaranta.
To bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Abubakar, gwamnati ta yanke shawarar a koma makarantu 11 da 12 ga wata. To daman mu iyayen yara mun dade muna jiran wannan rana, saboda abun ya ishe mu kasancewar yara a gida, ka san yaro bari nan kuma waɗansu abubuwan da suke tasowa, za ga yaran sun je sun shiga wannan group da kanan sai ya zama sanadiyar lalacewar wani yaran. Don haka har kullum tunanin mu shine cewa a koma makaranta, in har za a bude kasuwa, za a bude wajen kallo, za a bude wane ne, to mu ma muke so lalle a bude makaranta. To alhamdulillah, gwamnati ta yanke shawara za ta bude, alhamdulillah muna godiya. To mu iyaye a shirye muke. Shirin kuwa shi ne, za mu bakin kokarinmu mu ga cewa mun ba gwamnati haɗin kai wajen komawar yaran nan abinda ma'aikatar lafiya ta tsara da NCDC suka tsara akan yadda za a zauna a aji, yadda ma za a shiga makarantar, yadda za ta kasance da ɗalibai a ajujuwa, duk a shirye muke. Kuma nake amfani da wannan dama in kira ga ƴan uwana, iyaye a duk inda suke, mu zama waɗansu malamai na musamman ga yaran namu, inda za su tafi makaranta a koya musu yadda za su bi waɗannan ƙa'idoji, wajen wanke hannu ne, wajen sa takunkumi ne, wajen riƙe sanitizer ne, duk a tabbatar yara sun fahimci waɗannan abubuwa kafin koma a makaranta.
Ban sani ba kamar yadda chairman ya kawo waɗannan batutuwa, yadda akalla yaran za su samu sun iya amfani da wannan abubuwa. Ko a kungiyance, a ko ta bita da aka shirya, ko da shugabanni ne na jiha ko na ƙananan hukumomi, domin abin ya sauka zuwa kowace makaranta ga ganin cewa waɗannan abubuwa sun tasirantu yadda ya kamata a ce sun tasirantu.
To yanzu haka dai da ka zo nan ka tarar da mu meeting muke yi, kuma meeting ɗin da muke dinna akan yadda za a koma makarantar ne, da yadda za mu bi sawu mu lalleka makarantun ranar da za a koma, mu tabbatar ƴaƴanmu suna bin waɗannan ƙa'idojin da duk aka shimfiɗa. Wannan shi muke a yanzu haka.
Idan na fuskanta gaba ɗaya yadda gwamnati ta buƙata, kuma kun ɗauka.
Wannan haka yake, za mu tsaya mu ga cewa abin da aka shimfiɗa na ƙa'ida, ai ba a fi mu san ƴaƴanmu ba, gwamnati ba ta fi mu san ƴaƴanmu ba, ta ya mu take yi? Alhamdulillah.
To muna godiya chairman.
To madallah, na gode Malam Abubakar.
Abubakar Sabo daga ofishin shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makaranta ta jihar Kano, Alhaji Sani Salisu Dan Hassan, dangane da yadda za a koma makaranta a wannan makon gobe kamar da gwamnatin jihar Kano ta bukata, kuma kamar da aka ji daga bakin shugaban a daidai wannan lokaci suna gabatar da wani kwarkwariyar taro ne, wato meeting, domin ganin cewar duk tsarin da gwamnati ta dora a kai sun zamto cewar sun bi shi yadda ya kamata, kuma sun tunatar da iyayen yara ganin cewar sun bi waɗannan tsari yadda ba za a samu matsala ba. Abubakar Sabo, kai tsaye.